Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage
a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari amma a yau ma 20 ga watan Janairu na shekarar 2021 yau take babbar rana a nan Amurka wato ranar bikin rantsar da sabon shugaban kasa Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris
Amina wato wannan babbar rana ta bambanta da kowane lokaci saboda a wannan karan an samu matsalolin rarrabuwar kawuna da kuma annobar coronavirus
kiyade bari akan waɗannan batutuwa ne wakilin sashen Hausa ya tattauna da masana kimiyyar siyasa
sannan kuma na samu tattaunawa da mai sharhi akan al'amuran siyasar Amurka akan wannan babbar rana
haka zalika muna tafa da tarihin wannan rana da ra'ayoyin an Najeriya da Niger akan wannan babban biki na yau
sai a kasance tare da shirin yau da gobe
saurare bari mu fara da nazari akan yadda wannan rana ta rantsarwa ta samu asali wanda abokin aikinmu Ibrahim Ka Almasi Garba ya hada mana
a ranar 30 ga watan Afrilun shekara ta 1789 aka rantsar da shugaban Amurka na farko George Washington a babban zauren tarayya na Federal Hall dake birnin New York babban birnin Amurka na farko inda mai gabatar da rantsuwar wazirin New York Robert Livingston ya bude littafi mai tsarki yace shugaba Washington ya dafa da hannunsa na dama aka kuma yi haka a gaban dubun dubatan jama'a da suka bazu kan tituna don su shaidi wannan abin tarihi daga nan sai shugaba da ƴan majalisar ƙasa suka shiga zauren majalisar dattawa inda ya gabatar musu da jawabin farko na shugaban da aka kaddamar inda ya roki bishewa daga Allah wanda ya kira shi mai dukkan iko mamallakin sama da ƙasa tare da cewa shi ba zai karbi albashi ba Sashi na daya na rubutu na biyu na kundin tsarin mulkin Amurka ya bayyana cewa shugaban da ake kaddamarwa zai rantsa cewa ina mai matukar alkawari cewa zan gudanar da aikin shugaban kasar Amurka cikin aminci kuma zan yi duk abin da nake iyawa in adana in kare in kuma tsare kundin tsarin mulkin Amurka to shi dai bukin kaddamar da shugaban kasa al'amari ne mai muhimmanci a Amurka Kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji zaben shugaban kasa ta tsarin kasafin kuri'u na Electoral College inda kowace jiha kan samu kaso na wakilan Electoral College masu kada kuri'a bisa ga adadin ƴan majalisun ta a majalisar dokokin kasa kowane wakilin zabe zai kada kuri'a guda daga cikin jumlar kuri'u 538 duk dan takarar da ya samu fiye da rabi wato 270 ya ci zabe kamar yadda Joe Biden ya ci a wannan karan kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji cewa shugaban kasa ya kasance haifaffen Amurka wanda ya kasance a kasar na tsawon akalla shekaru 14 kuma bai gaza shekaru 35 ba to amma kundin tsarin mulkin kasar bai ce komai kan tsarin bukin kaddamar da shugaban kasa ba to sai dai kamar yadda shugaban farko George Washington ya rantsa da littafi mai tsarki ko Bible kusan duk shugabannin da suka biyo baya haka suka yi amma akasari sun yi amfani ne da Bible din gidansu inda aka bude musu ayar da ta fi tasiri a gare su kuma tun bayan waziri Livingston bisa ga al'ada babban alkalin kotun kolin Amurka ne ke rantsar da shugaban kasa a baya kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji rantsar da shugaban kasa ne ranar 4 ga watan Maris saboda wakilan zabe su samu isasshen lokacin har hada sakamakon zabe kuma a samu isasshen lokacin shiryawa don zuwa wurin rantsarwar to amma ganin an ci gaba ta fuskar fasahohin sufuri da sadarwa sai aka ga babu dalilin daukar lokaci mai tsawo kafin rantsar da shugaban kasa don haka a shekara ta 1933 sai aka yi gyara ta 20 ga kundin tsarin mulki wacce ta tanaji rage tsawon lokacin shirin rantsarwar zuwa ranar 20 ga watan Janairu an fara rantsar da shugaban kasa ranar 20 ga watan Janairu ne a shekara ta 1937 wato shekaru hudu bayan kwaskwarewar kundin tsarin mulkin Amurka a wa'adi na biyu na shugaba Franklin Roosevelt tun daga kan shugaba Roosevelt zuwa wannan zamanin a rana ita yau wato 20 ga watan Janairu ake rantsar da shugaban Amurka kamar yadda an jima kadan idan Allah ya so za a rantsar da Joe Biden kamar yadda a kowane bukin kaddamar da shugaban kasa wani abu ko wasu abubuwa kan fi dauki hankula haka ma wasu bukukuwan kaddamarwar sun fi dauki hankula alal misali shugaban Abraham Lincoln yayi amfani da lafuzza masu cike da hikimar jan hankali a jawabinsa na shekara ta 1865 wajen hada kan Amurkawa bayan rarrabuwar kawuna ta yadda har ake ganin yaki na iya barkewa shugaba na 35 John Kennedy wanda ya zama shugaba mafi karancin shekaru a shekara ta 1961 an san shi da kalaman da ke cewa karkace mai kasar ka za ta yi maka amma me za ka yi ma kasar ka bayan da hasken rana ya ta dauke masa ido sai kawai yayi watsi da rubutacciyar takarda ya shiga magana da ka wacce ta girgiza Amurkawa ranar 20 ga watan Janairu shekara ta 2009 aka kaddamar da shugaban kasa bakar fata na farko Barack Obama a wani biki mai cike da tarihi wanda ya dada armashi saboda iya lafazi irin na shugaba Obama wanda har ya sa wasu Amurkawa musamman ma bakakken fata suka yi ta hawaye an yi ittifakin cewa shugaba Washington ne ya taba gabatar da jawabin shugaban kasa mafi gajarta mai kalmomi 135 a wa'adin sa na biyu a shekara ta 1793 a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania wanda ya zama babban birnin Amurka na wucin gadi yayin da ake tsara birnin Washington DC shugaba William Henry Harrison shine ya gabatar da jawabi mafi tsawo a shekara ta 1841 mai kalmomi 8455 da ya shafe kusan sa'o'i biyu yana karantawa yau ma da za a rantsar da shugaban Amurka na 46 akwai wasu abubuwan tarihi mataimakiyarsa Kamala Harris ita ce mace ta farko kuma bakar fata ta farko da za ta zama mataimakiyar shugaban kasa sannan kamar yadda ya faru sau uku a baya a wannan karan ma shugaba mai barin gado Donald Trump zai kaurace ma bikin rantsar da wanda zai gaje shi don haka ba mamaki a samu karin wasu abubuwan tarihi da za su bayyana a lokacin kaddamar da Biden musamman ma a jawabinsa ga Amurkawa ganin yadda aka yi jinajina a majalisar dokokin kasa bayan da magoya bayan Trump suka kutsa ciki a lokacin da ake tabbatar da zaben Biden din don haka ana hasashen cewa mai yiwuwa Biden ya bi sahun shugaba Lincoln wajen amfani da lafuzzan haɗin kan kasa a jawabinsa ga Amurkawa
rahoton da wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu Alhikaya ya hada
masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce Trump ya gudanar da mulki ne bisa muradun da suke cikin zuciyarsa amma ba lalle ne zuwa yanzu a gana damarsa ba
to amma kuma abubuwan da yake so din nan kuma ba akan shi dan siyasa dama yanzu ba akan mai dan takara ya ci zabe ya fadi bane wata dama ya samu na wani tunani da ake a wasu bangarori na Amurka ya ja wannan tunanin suka yadda da shi yanzu ya ja suka samu har ya samu mulki dan ya tabbatar da wannan tunanin wato tun lokacin da Obama yana nan ana tunanin cewa mai isa baki zai zo ya mulki wasu turawa jarfata suka fara jan layi akan su wannan kuskure ne shi kuma yazo ya shiga saka ba siyasa yake ko ta democrat ko ta republicans ba wata takara ba sai wannan saboda haka ba zai yanzu so mana dama ba sai ya bar wannan kujerar to kuma babban nadama sa zata zo akan yanzu tarkon da aka kafa masa tunda an tsige shi so biyu idan koda bayan ya sauka su ɗan majalisar dattawa za su iya zama su yanke hukuncin cewa wannan laifin duk da baya kan kujera tabbataccen laifi ne to in suka tabbatar da wannan laifin ba zai sake rike wani mukamin jama'a a America ba yana da kuma magoya baya wanda kai ka san kuri'a miliyan 70 da wurin hudu ya samu yana ganin cewa yana da wata dama da zai iya sake rike shugabancin kasa nan da shekara hudu to wannan lokacin ne na rashin damar na ganin zai zo ya fara wato asali
yan siyasar Najeriya na fadar irin sauyin da suke hasashen sabon shugaba Joe Biden zai kawo Sani Gomna Jigo ne a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya
tun kana ya rantsar da shi ai yayi bayanin cewa wasu abubuwa wanda hadda amfani ga ita kanta America da kuma duniya gabaki daya zai dawo da martaba America su dawo cikin su ya ce zai dawo da haraka dumaman yanayi yanzu ya ce dukkan kasashen musulmi waɗanda aka dakatar daga zuwa America za a ci gaba da ba su visa ya kafa tarihi sosai gashi tsohon sanata ne gashi tsohon mataimakin shugaban kasa ne shekara 8 ya dai goge ga harkokin jagoranci na al'umma
masu nazari yan siyasa da ma duk wata majalisar hira a Najeriya na duba yanda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yanda shugaba Obama ya yi masa shekara ta 2017 ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin arewa maso gabas Dr. Ahmad Gana wanda ya hulɗa da hukumomin lamuran lafiya na Amurka
ina kallon CNN na ga ana tattara kayan Donald Trump ana fita da shi da bahasi da ake yi da cewar saura masa abubuwa zai bar gwamnati sai ce to duk irin ballagaza da aka yi ta yi a gwamnati tance da irin shugabanci da shi Donald Trump ya kawo duniya wanda ya sha bamban da sauran shugabanni na America da shugabanni na duniya baki daya akwai babban darasi a ciki kasar America muna mata murna na rabuwa da wannan shugaba wanda ya kawo rabuwa a cikin wannan kasa da kasashen duniya da yawa suna kallon ta a zaman abin da za a yi misali da ita a mulki na demokradiya
shin me Dr. Gana zai ce ne kan nuna sanyin gwiwar Trump ko aka san haka a daidai lokacin da ya bar gado ba da shiri ba
babu alama na dama a jiki Donald Trump har yau dindan da muke magana da kai gani yake an masa fashi kuma gani yake wanda zai hawo mulkin nan ba halattaccen shugaba bane shine halattaccen shugaba zuwa farko dai kasa yace ba zai halasci wajen rantsar da shi sabon shugaban kasa ba kuma ina jin mai ɗakin Biden tana magana tunda aka zabe su mai ɗakin Donald Trump bata koya bata mata tayi magana da ita ba to kaga yanzu in yazo shiga cikin gidan ma ban yi tsammanin zai samu Donald Trump ya tare shi ba don already ina gani ya riga ya wuce gidansa a Florida kaga yadda Obama ya masa da iyali suka tarbe shi suka mutunta shi ya shiga shi ba zai yi wa wannan ba domin bai dama da zaben ba so babu maganar nadama a jikin sa
mutu ma yan jarida na bayyana ra'ayinsu da ya sha bamban da wasu masu sharhin da nuna ko banza za a ga gurbin Donald Trump Yusuf Ishaq Baji dai ne daga shugabannin Radio Vision a Najeriya
domin an jima ba samu shugaban da zaran wani abu ya faru baya tauna kawai zai iya jefawa a shafin sa na Twitter daga nan su kuma ƴan uwa abokan aiki an samu abin da za a ci gaba da kacancanawa a samu labarai duk inda ma ba a tsammani to hakika za mu yi kewar Donald Trump a wannan bangare na samar da labarai sai dai kuma da yake ba sani ba yanayin duniya da za ta iya juyawa ta yiwu shi ma wannan sabon shugaba wato Joe Biden ya zo da wani salo wanda zai iya daukan hankalin duniya wanda kuma zai iya samar da irin labaran amma tabbas duniyar aikin jarida ta yi rashin mutum mai samar da labarai ko banza daga ya ga abu kawai ko ya shirya ko bai shirya ba kawai zai furta kuma ya za dauka kawai yana daukan kansa shi matsayin shugaban duniya ne don haka kawai zai yi magana sa ko ta muku daɗi ko ka ta muku daɗi
masu saurare a wannan karan Amurka ta samu canje-canje da suka hada da rarrabuwar kawuna da annobar coronavirus inda na samu tattaunawa da Dr. MK Hassan mai sharhi akan al'amuran siyasa Amurka kuma ya bamu dan takaitaccen tarihi da muhimmancin wannan babbar rana ga Amurkawa
to bikin karban daga sabon shugaban kasa yana da matukan tarihi a kasan nan tunda aka kafa kasan nan a 1776 kowane shekara hudu sai an yi wannan biki na rantsar da sabon shugaban kasa ko kuma wanda yake kai ya zarce wannan ba karamin tarihi bane muna maganan shekara 245 yanzu ana kan wannan tsari ba taba yin kuba ba taba yin mulkin soja ba so suna alfahari da wannan tsari nasu na ayi zabe wani ya hau a nada shi shi ma yayi wa'adin sa ya sauka wannan tsarin na demokradiya shine kasashe da yawa suke suma kofa irin na America shine wanda Najeriya ita ma take kofa yanzu shi yasa kowani shekara hudu za a yi zabe ko mutun ya ci ko kuma in yayi wa'adin sa guda biyu wato shekara takwas ya sauka wannan abu ne da an saba yin sa a kasan nan kowani shekara hudu kuma babban biki ne to amma wannan shekaran akwai matsala saboda shi wanda ya fadi zabe ya ce ba zai zo taron ba kuma ga matsalan corona ba sun atara mutane so saboda wannan matsalolin akwai an karfafa tsaro sosai a wajen sannan maimakon yawan mutane da suke taruwa sosai a nan tsakiyar birnin Washington DC an kafa tutoci a kalla 200,000 da ke nuna alaman mutane a wajen to shi shugaba Trump ya ce ba zai je ba da safe zai je nan filin jirgin sama inda shugaban kasa ke sauka yayin bikin barin gari shi kuma wannan za a rantsar da shi karfe 10:12 rabon da shugaban kasa yake zuwa biki irin wannan tun wani shugaban kasa da aka yi Andrew Johnson shekara 152 da suka wuce bai zo ba shugaba Trump zai zama shine na hudu a tarihin Amurka da bai je bikin rantsar da sabon shugaban kasa ba na farko John Adams sai John Quincy Adams sai Andrew Johnson yanzu kuma sai shi shugaba Trump kasashen duniya suna kallon wannan abun saboda muhimmancin sa da misali da yake bayarwa sauran yan siyasan duniya cewa kai wa'adinka ka kaddamar da zabe na adalci ka tafi yanka gida ko kuma in ka ci ka karasa wa'adinka
ya kake ganin yadda sabuwar gwamnatin za ta amfani nahiyar Afirka
to akwai hanyoyi da dama da sabuwar gwamnati za ta amfani nahiyar Afirka amma yawancin abin da zai faru shine sai idan mu kasashenmu na nahiyar Afirka sun sa himma wajen neman taimako da kuma zama kawar Amurkan domin su ci muriyan Amurka kamar yadda sauran kasashe suke misali kamar kasar Saudiya kamar kasar Turkiya kamar kasar Egypt da manya-manyan kasashen duniya da suke zuwa su kamun kafa su sami abin da suke so ko makamai ne ko tsaro ne ko kuma ciniki da Amurka suna ita kanta Amurka tana son karin kawaye saboda babban abin da yake damun su shine na yaya za su shawo kan China saboda haka ko da tsohon gwamnati ma sun je su kasashen Indonesia su India suna ta ba su kuɗi suna kokarin inganta tattalin arzikin su a Afirka sun dauki Ethiopia sun yi ta zuba mata kuɗi da investment da sauransu a matsayin kawar su so mu ma West Africa ya kamata Nigeria mu yi tunani me ya kamata da su gana wani tsari ya kamata mu kawo mu nemi kamun kafa yanda ake lobbying a Washington domin mu sami karin tsaro mu sami hanyoyin kasuwanci da yanda za mu sami kudin shiga daga kasar akwai matsalan da ya sha musu kai na dumaman yanayi wanda mu ma ya shafe mu yana shafan manoman mu wannan tsari da suke yi ta yaya za mu amfana da shi shine shugabannin mu ya kamata suke su tsara su yi tunani su yi lobbying su yi pushing domin mu ma mu sami abu daga nan wajen kamar yanda sauran kasashe suke zuwa suna pushing interest din su suna samun advantage na hanyoyin ci gaba akwai matsala na abin da ya dame su cewa suna son su yi mota mai aiki da wutar lantarki su inganta harkar makamashi abu ne da mu ma ya kamata muke tunani saboda gaba irin wannan abubuwan da wannan sabuwar gwamnati zai jawo yawan mai da ake bukata a duniya ya ragu wanda zai shafi tattalin arzikin mu to irin wannan abubuwan ne ya kamata su shugabanni su yi tunani yaya za su tsara yaya za su aligning interest din mu da interest din kasashen da suka ci gaba domin mu ma mu samu abu a cikin su
wadanne matsaloli da kalubale kake ganin sabon shugaban kasa wato Joe Biden zai fuskanta
matsaloli da kalubale da ke gaban sabon wannan gwamnatin suna da yawa a tarihin kasan nan an dade ba a sami irin wannan rigiman siyasa ba na ai zabe shugaban kasa ya nuna bayan da ba ya ci ma zuwa inauguration wannan yana nuna har yanzu akwai shi shugaban kasa Trump yana da magoya baya da kuma rarrabuwan kawuna so shugaban kasa Biden dole ne yayi abin da zai kamata yayi na yanda zai kawo hadin kan ɗan kasa sannan akwai matsalan wannan annobar cutar corona da ta riga ta yi illa a kasan akalla yanzu mutum 380 sama da wannan sun mutu a wannan corona din sannan wannan ya taba tattalin arziki na kasan nan abin da ke gabansa shine yanda zai shawo kan wannan da ba da maganin rigakafi sannan kuma da farfado da tattalin arziki abubuwan da suke faruwa a kasan nan suna da alaka ga sauran kasashen duniya saboda girman tattalin arziki ta Amurka din kaman yanda misali mun dauki Najeriya muna harkan mai da kasashen kamfanonin kasashen Amurka suke taya mu hakan mai su Chevron su Exxon Mobil da Texaco su ne manyan wanda suke harka da kamfanin man mu na NNPC sannan kudin mu duka raran kudin mu da foreign reserve din mu na cikin bankunan Amerika nan muke sakawa muna juya su so duk abin da ya dan shafi Amerika yana shafan kaman kasar mu Najeriya ko kuma Ghana ko kuma sauran kasashen yammacin Afrika kalubalen da kuma yake kara fuskanta shine yaya za su yi da China kar ta shige musu gaba suna da sabon tsari da yake so na inganta tattalin arziki da kera motoci masu aiki da wutar lantarki da kuma maganin dumaman yanayi wayannan matsalolin su ne akan gaba na yanda za a kada tattalin arziki ai maganin corona da
Zamu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya da Niger akan wannan batu.
'Yan Najeriya su ma dai ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da dambarwar siyasar kasar ta Amurka. Abinda ma yasa naji ta bakin wasu 'yan kasar mazauna birnin Lagos game da shirin rantsar da sabon shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris inda kuma suka bayyana manufatar su ga sabbin shugabannin na Amurka. Da farko dai ga Sama'ila Yakini.
A gani na Joe Biden zai zama shugaban kasa wanda ita kasa Amerika za ta yi murna da zuwan shi, kuma kasashen Afrika da gani manufofin shi da ya nuna lokacin takara kafin ya kai ga zabe da kafin ya kai ga nasara, akwai alama zai tafi da kasashen Afrika da musamman musulmai gaba daya da kuma baki na shigowa kasan Amerika.
Assalamu alaikum, suna na da Adoshi Aibu Dan Sudu, National President Arewa United Consultative Forum ne wa ainihin America murna da mutanen America tare da jama'ar duniya gaba daya musamman kasashen da suke bin tsari na demokradiyya. Kuma ina mai murnar rantsar da shi wannan zaben shugaban kasa Joe Biden da za a yi, wanda yake America daman kamar ita ce uwar demokradiyya a duniya. Idan demokradiyya ta fada America, to demokradiyya ta fada a duniya gaba daya kenan.
Muna fata shi wannan shugaban America sabo, Ubangiji Allah ya taimake shi kamar alkawarin da ya yi, yace zai maida jakadancin waɗansu ƙasashen duniya, misali ma ƙasashen musulmi, wanda har Trump ya zo yi wata katanga wai baya son baki su shiga America. Amma kaga Trump ya zo ya shiga ya damalmala demokradiyya a duniya.
Wato ra'ayina kan wannan rantsar da sabon shugaban kasa da za a yi na Amurka, muna masa fatan alkhairi, muna fatan kuma ya gyara kurakurai wanda tsohon shugaban kasa ya gabatar, wato na nuna launin fata ko kiyata wani addini ko kuma kiyata wasu launin fata wanda bayan ma baki. Kasancewar Amurka kasashe wacce ta kasance tana da shugaba ce a kasa, shugaban duniya ce a takaice, kuma ita bai kamata a ce ta ware wani bangare ba ta yi wannan dansa.
Wato mai magana a bangaren sada, a hannun gaskiya abin da ke faruwa akan wannan zabe na America, wannan abin farin ciki ne. Wato in ka lura da shi John Badi, mutum ne wanda baya nuna launin fata, mutum ne wanda ke san al'umma, mutum ne wanda ya san ainihin haƙin demokradiyya. Saboda kuma tare da shi 100% muna goyon bayan sa. Allah ya taimako baki ɗaya, kuma ya taimaki Afirka tare kuma da duniya baki ɗaya. Allah tsare mu.
Sunana Salifu Abubakar. To lalle dai tarihi da ya gode, kullun dai ƴan demokrat na ke saman iko suna kula da Afirka yayin da ƴan republican. Don kuma na fatan shi wanda Biden din da yazo ya ci gaba da kama ma kasashen Afirka, ya ci gaba da kama ma duka Afirka, dan in Afirka ta zama lafiya, in Afirka ta ci gaba, kama duniya ce ta ci gaba. Dan nan na hada ko matsalolin jewa. Kuma lalle America babbar kasa ce da Allah ya ba ta arziki, kuma tana da lissanin, tana da hangen daga ta huto ta huda kasashen Afirka cikin wanga mugun halin da muke ciki. Duk yanda muka san su a dauka wani Bill Clinton, wani Barack Obama, wani duka dai waɗanda suka yi fate nan, su an gode, kuma tarihi ya gode da Brema sun kama ma Afirka. Yanzu kun diba kamar mu nan funkin ba namu gadar da muke da ta farko a nan Niger, Kennedy ya yi ta. Kennedy candidate democrat na president democrat na, kenan mu democrat din nan sun zo Brema suna kama ma Afirka.
Sabo Saidu tsohon magatakardar Hukun Saidu la Republic, mun yi farin cikin da ya zamanto demokaradiyyar America ta gode ƙarhinta. Abinda muke fata ya zamanto Joe Biden zai mai da America bisa kyaukyawar niyyar da take da ita tun bayan yakin duniya na biyu. Nina Sankaran zai kyaukyawar niyyar America ita ce taya jama'ai duniya su hita da cikin kangi na talauci koko kangi na musgunawa.
Sunana Abdulrazak Ibrahim, mai nazarin harkokin yau da kullum. To wallahi malam Sule, abin na farko da ya kamata bai da mai dan kai shine hada kayan kasa, saboda wanda bargado ya samu yan kasa wata kila cikin kai wanda ba san Amurka da shi ba, kenan Biden sai ya jajirce wajen hada kanu yan kasa. Kaga wannan wani kalube ne da za a ce ya kamata a ce shi ya dauki sanadin hannun shi domin magance su kayan su mu aiki gadan gadan.
kaga yanzu ana cikin annoba ta COVID-19 kuma na san cewa kasashen Afrika dama cutar nan ta ratsa su kuma ba su da sukuni ko jari hannu wani hali na sayan irin wannan allura ta rigakafi sai bai da ya kamata idan ya hauci gaurin aiki ta karatar kuma zai samu hannu zai ce wannan allura ta taimaka ma kasashen da ba su da halin sayanta na Afrika
masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu ne yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da Tatiya na gabatarwa wato Amina Bahari Auna da wanda ya hada shirin baki ɗayan sa Daniel Brown ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya